هو لا استعين هو لا استغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، اواما البركه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Lahadi wanda yake hudu ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023. Wannan kuma shine darasinmu na biyu a wannan majalisi na karatun tafsirin mata da ke gudana a wannan masallaci na Ummuna Hawwa'u a nan unguwar Doma da ke jihar Gombe. A jiya mun karanta abin da ya shafi falaloli da daraja na suratul Fatiha, wanda muka amfana daga abin da muka ji na daga hadisai da makamantansu. A yau insha Allah ta'ala za mu fara farkon suratul Fatiha din zuwa abin da ya tawaka a gare mu insha Allah ta'ala. Da haka aramma bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
a wannan karatu na farko da ya mana mun ja fara daga a'udhu billahi minash shaitani rajim, ma'ana ina neman tsarin Allah daga shaitan wanda yake korarre daga rahamar Allah. Faɗin wannan umurni ne na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani, umurni ne da Allah ya yi ma dukkan wanda ya karanta Alƙur'ani ya fara neman tsari daga shaitan, domin ya faɗa a cikin suratul A'raf aya ta 199 da yake cewa qulil afwa wa'mur bil 'urfi,
qulil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa inna yanzaghannaka minash shaytani fasta'idh billahi minash shaytanir rajim
minash shaytanir rajim.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
فإن الله تعالى كرجي ياتيا يزمت ذي عنك إذا أمك بعيدي با كرنك ياتي ممتاري sannan kuma ka rinka yin umarni da abin da Allah ta'ala yake so na shari'a kyawawa waɗanda suke kai mutum zuwa ga rahmar Allah. Idan kuma mutane sun maka wauta, domin dole in kana rayuwa cikin mutane sai hakan ya faru, idan wani ya maka wauta to ka kau da kai daga gare shi, kai ma karkarama da wauta ɗin, saboda kowa yana kyauta da irin abin da yake da shi ne. Don haka nan Allah ta'ala kuma ya ce idan shaitan ya fizge ka wani irin fisga da ya kai ka zuwa ga saƙon Allah, to a yayin da ka tuna kai gaggawan neman tsari daga Allah. Fasta'iz billahi minash fasta'iz billah, ka nemi tsari daga Allah ya kare ka daga shaitan. Kun ga wannan umarni ne da yin isti'aza a daidai wannan ga Allah ta'ala ce innahu, lallai shi Allah sami'un mai ji ne alimun, kuma masani ne wannan ita ce shine wuri na farko da Allah ta'ala ya ambaci isti'aza sai kuma wuri na biyu yana cikin suratul mu'minun aya ta 96 inda Allah ta'ala ya ce idfa billati hiya ahsanu idfa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a na'am
idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون
الله تعالى يتي وتكتنك لي أبن ديك ممونة لك الشاوة إذا كان أمك ممونة to karama da kyakkyawa da sannu makinka zai zama sarkinka dukkan mutumin da kaga an yi rikici wane da wane to kowa ya so a yi amma idan mutum ɗaya zai ta kai ɗaya yana kau da kai yana kawaici yana haƙuri to sai an wayi gari shi wancan mai neman fitinar ya rasa inda zai sa kanshi to daga cikin umarnin da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa wannan yana ciki ka rinka mai da mummuna da kyakkyawa Allah ta'ala ce mu mun san abin da suke siffantawa na mayagun al'amura da suke so su yi maka na cutarwa amma ma'ana ka kwantar da hankalinka kana da Allah wanda ko yake da Allah ba shi da nadama wanda yake da Allah ba shi da baƙin ciki sai Allah ta'ala ce kuma ka ce ya Ubangiji ina neman tsarinka daga tiske-tiske ma'ana da ruɗi irin na shaitan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma Allah ina neman tsarinka akan shaitanu su halarto mun ko su cin mani wannan shine na guri na biyu da Allah ta'ala ya magana akan neman tsari wato isti'aza da muke magana akan ta sai wuri na uku yana cikin suratul fussilat da Allah ta'ala ya ce idfa billati hiya ahsanu billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun halim Allah ta'ala ya ce ka maida wato abinda aka yi maka na mummuna ka ba da tukuncinsa da kyakkyawan aiki kamar yadda annabinmu sallallahu alaihi wa sallam muka ga haka a cikin rayuwarsa akwai wani yaro da yahude ne ba musulmi ba ne yake zuwa yi masa aiki ko yi masa hidima ko yake makwabtaka da shi wata ranar sai ya rashin lafiya da ya rashin lafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba na ganinsa aka ce ai ciwo na can ya kwantar da shi ko tashi baya yi sai ya nemi wasu daga cikin manyan sahabbansa irin sayyidina Abubakar da Umar yace ku zo ku raka ni in je in gaishe shi kun ga bai yahudi kuma yahudawa kun san irin cutar wanda suka yi annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya je gaishe shi sai ya zauna a kusa da kanshi sai ya kalle shi da ya kalle shi ga alaman wannan ciwo kamar fa ba da tashi ba ne sai ya ce da yaron nan asli ka musulunta idan yaron ya ji haka sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifinsa na wurin sai kuma ya juya ya kalli mahaifinsa me yake nufi ina so amma ina tsoron mahaifina haka ne ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara cewa da shi ka musulunta sai ya ƙara kallon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin jinya sai ya juya kuma ya kalli mahaifinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya daga kai ya kalli mahaifin shi da kansa ma'ana magana ce da ake cewa body language kenan ka tuna alaka ta da kai ni ne dai annabi nan da kuke ta cutar da ni ban kula ba ni ne wanda kuka muna na mun ni kuma na kyautata muku ni ma yau ga tawa bukata ina so dan kai musulunta kallon abin da yake faɗa muku kenan a zuciyarsa da ya kalli Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kunya ya kama shi sai ya kalli ɗan nasa da ke jinya ya ce da shi a tsaya abal ƙasi ka yi ma baban ƙasin biyayya musulunta ɗin na haƙura shi da sai ya musulunta riwayoyi guda biyu wata riwaya ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a wurin Allah ya ɗauki ran wata riwaya aka ce ya fita ba jimawa sai Allah ya ɗauki ran shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rinka ɗaga hannuwansa yana buga cinyarsa idan Balarabe ya yi haka yana nufin abun al'ajabi da ban mamaki da ban sha'awa ya ce alhamdulillahi alladhi anfadahu minan nar na gode wa Allah maɗaukaki da ya kubutar da shi daga gaɓar wuta gashi zai mutu a kafirci amma Allah ya taimake ni ya musulunta sahabbai sukan ce abun mamaki in kuna so ku ga dan aljannan da bai taba sallah ba to wannan yana ji dai dai aljanna ra'al kiyama ba sallah ba azumi ba zakka ba aikin haji wannan zai ƙara nuna miki ni'imar musulunci da yanda ya kamata ki rinka gode ma Allah da yake musulma yake yar uwa mai albarka wannan shine kamar yadda muka faɗa wuri na uku da Allah ta'ala ya ambaci neman tsari din wannan kuma malamai suka ce waɗannan su ne wurare guda uku waɗanda ba su da na hudu a cikin alqur'ani su ne wuraren da Allah ta'ala yayi magana a neman tsari a cikin alqur'ani da shi malamai sun taru juna ilimi akan cewa yaushe ne ake yin isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasu kuma wanda shi ne mafi rinjayen fahimta shi ne sun ce ana yin sa ne kafin a fara karatun Qur'ani wasu kuma suka ce a'a Allah shi ne wa idza qara'ta al-Qur'ana idan ka karanta al-Qur'ani ma'ana sai ka gama kamar yanzu in yazo sai karanta suratul Fatiha sai yazo karshe sai mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma abin da yake asali wanda jamhur suka tafi a kansa shine ana yin isti'aza ne kafin a fara karatun alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi bayani game da sallah kanta da yace idan ka tashi kai nufin yin sallah to ga abin da zaka ce fa idan qara'ta alqur'ana fa sa'id billahi minash shaitanir rajim ayyana daidai da cewa idan zaka yi karatun alqur'ani to kace ka karanta isti'aza sannan kuma sai ka fara karatunka malaman tajwidi suna maganan cewa yaya hukuncin karanta isti'aza yake a yayin hada karatu shin ya halatta idan nazo karatun qur'ani in ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kun ga na hada da isti'aza da bismillah da farkon sura suka ce wannan ba daidai bane saboda wanda yake da sani ba sai ya dauka duk aya ɗaya ce ka karanta sai ya dauka isti'aza ma kanta aya ce ta alqur'ani kuma ba aya bace ta alqur'ani suka ce ɗayan biyu ne ko dai ka raba su duka ko ka da isti'aza da basmala sannan ka dauki sura da bas ma'ana raba su duka a'udhu billahi minash shaitanir rajim la ta'a ko bismillahir rahmanir rahim ita ma da bas alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine karshe amma ya halatta ka da isti'aza da basmala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kaga ka hada ne isti'aza da basmala ka cire sura da bas waɗannan biyu su suka bi wanda yafi raba su gaba daya ina fata mun fahimci wannan wanda zai ga ana ta bayanin isti'aza tana da amfani tunda Allah ta'ala yayi mana kyautanta ko tana da fa'idoji da ake amfana da ita daga cikin fa'idanta akwai hadisin da Sulaiman ibn Surayy ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wasu mutane guda biyu sun yi zage gidiya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana sun yi zage ni in zage ka sun zazzagi junansu wane ya zagi wane wane shi ma ya zagi wane wannan sahabi ya ce mu kuma a lokacin muna zaune a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake daya daga cikin waɗanda suke zagin nan sai shi ya shiru ya daina kula daya amma shi kuma dayan bai daina ba sai ci gaba da zagin dan uwan husumanta abokin husumanta saboda tsananin fushi da yayi wannan sahabi ya ce a sai da muka ga fuskarsa ta yi ja saboda fushi da yake tattare da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yaga haka sai yake cewa idlan layli na san wata kalma wanda da shi wannan mai fushin wanda bai hakura ba yake ta zagi da zai faɗe ta to ina tabbatar muku da Allah ta'ala ya tafi daga abin da yake ya tafi da abin da yake ji na damuwa da bakin ciki a tare da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su wannan kalman ba wata kalma bace face a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine ma'ana duk lokacin da mutum ya ji kansa a cikin tsananin fushi tana maganin fushi da damuwa in ka ji ka a fushi a ga sallallahu alaihi wa sallam ya hana mu yin fushi ko yace la tagdab kar kai fushi sannan in kai hukunci a cikin lokacin da kake cikin fushi to galibi zaka ga nadama shine abin da ke biyo bayan hukuncin ka wannan shine abin da yake sananne to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da a ce wannan mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim lalle da damuwar da ke tare da shi da ta tafi jin haka sahabbai da yake suna son majula alkhairi sai suka ce da shi ashe ba ka jin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka daina wannan zagin mana ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma da yake ba shi da rabo yana bude baki sai ya ce inni lastu bi majnun ai ni ba mahaukaci bane da za a ce mun in ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaga wannan rashin rabo ne kwarai da gaske a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bari kuma ka je kai ko ya ce kai sai ka je dukkanin waɗannan suna haifar ma mutum da rashin rabo da kuma da na sani kamar yadda ya faru ba wuri ɗaya ba a tarihi mun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya ga wata mata tana gurmusu su a kan wani kabari tana kururuwa tana kuka tana faɗin tabari ta lalace ma'ana tana nuna baƙin cikinta a kan wanda ta rasa wanda yake cikin kabarin da wanda ya rasu la'alla mahaifinta ne la'alla mijinta ne la'alla ɗanta ne ko wani makusanci wanda ke taimaka mata take ƙaunarsa yake ƙaunarta amma Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ga haka sai ya zo ya tsaya kusa da ita ya ce da ita isbiri wahtasibi ke baiwar Allah ki yi haƙuri ki nemi ladanki a wurin Allah tana jin haka kawai sai ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ilaika anni tafi ka ban wani rabu da ni kyale ni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ji haka sai ya ja bakinsa ya shiru sai ya wuce ta sai kyale ta akan kabarin tana ta kururuwarta bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce sai danta ko wani ya zo ya ce da ita kin san wane ne kika faɗa ma wannan magana ta ce waye sai ce to manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da kansa annabin Allah ne kin san ko ba zai taɓa zuwa miki da abinda ba alkhairi bane a gare ki sai ce zumbur ta tashi ta bi Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce da shi ya manzon Allah ai ban san kai bane kaza kaza a dan yi hakuri ka san halin rayuwa na hakura din sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita as-sabru inda sijmatil ula ai hakuri dukan farkon nan kin ga sanda abin nan yadda ke ki na ce ki rike ki hakuri da kin yi ina tabbatar miki da ba mutum ki ya samu gafarar Allah ke kuma da kin samu lada kuma da Allah ya zama shi ne majibincin ki a gidan duniya yanda ba za ki tozanta ba duk yanda kike ganin na kabarin nan gata ne gare ki to zai kai Allah zama gata a wurin ki to amma kuma yanzu kin yi barin aikin ki ma'ana bai ce dan wuta bane wanda ya rasu amma dai wannan darajar da ta hakura za ka samu wurin Allah yanzu fa ba ta da shi ta rasa shi ta rasa shi kamar yanda kuma wata ta karbi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma mutuwan ne amma ita kuma sai ta rabauta ita ce Ummu Salama lokacin da mijinta Abu Salama ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mata ziyara yace ya je mata ta'aziyya ce da ita ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace da ta fada ma'ana daga Allah muke kuma gare shi za mu koma Allahumma ajurni fi musibati Allah ka bani ladan wannan jarabawa da musiba da ka daura mu ko wa akhlif li khairan minha kuma ka musanya mun da abin da yafi abin da na rasa zama alkhairi kuma sai ta fada haka ita ba ta jayayya ba bata irin na wancan mai gurmusu su akan kabarin ba sai ta faɗa kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ta faɗa to amma kun san dan adam da rauni sai bayan ma da ta gama faɗin ne sai ta ce ina ku za ta ga mujin da yafi Abu Salama shi kuma wannan Abu Salama din sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallam mai daraja lokacin da zai rasu lokacin da zai mutu ya tabbatar da mutuwa za ta riske shi ciwon ajali yake kai gab da fitar ransa sai daga hannu yayi addu'a ya roki Allah wani abu abin da ya roki Allah ko shine ya ce Allahumma khluq li fi dhurriyyati haka Abu Salama ya faɗa yace ya Allah ka musanya mun da wanda yafi da alkhairi a dhurriyya na Allah ka kawo wani ya zo ya kula da su ka su tozarta kaga wannan yana nuna zama yayi dani ko an yi zaman lafiya an yi zaman Allah san barka miji zai rasu amma yana roƙon Allah ya kawo wanda zai zo ya wakilce shi ya kawo masa wakili a cikin zuriyarsa to bayan rasuwarsa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo masa ta'aziyya ya faɗa masa waɗannan kalmomi sai tabbata ce Abu Salaman sai ke masa da'a duk abin da ya faɗa ka faɗa har sai da ta gama ne sannan sai ta ce wani miji ne ko yafi Abu Salama a doron kasa ma'ana ba ta tsammanin za ta samu mijin da ya kai mijinta da karanta za zai kai haƙuri to wannan ya sanya tana zaune sai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya aika ya ce a je a ce yana neman ta da aure kun ga ko ai ka ga mijin da ya fi Abu Salama ko ba haka ba ne ana babbakan giwa ina ake jin wannan dera ai an wuce wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata wannan to ita kuma ku ji wani imani irin na sahabbai yanzu dan Allah idan ke ce za ma ki tsaya magana an sai ka ce yanzu a daura ko ba haka ba annabi a an gama magana to amma wallahi sai cewa ta yi to amma da Allah a ji a faɗa mishi abubuwa guda uku na farkonsu shi ne ba fa yarinya ba ce kun ga yaro na sahabbai suna sanya hijabi da niqabi ta ce ba yarinya ba ce kar yi tsammanin ya auro yarinya yana jiran angwanci kila ya ga abin da ba shi ransa ya so ba na ɗaya kenan ba ta so ta fitar da annabi kenan na biyu tana da tsiya da Abu Salama ya rasa ya bari yanzu haka za ta ɗauko ana murya amarya amarya a taho da a cika masa gida da yara sannan na uku ta ce tsakani da Allah kar ya rinka ganin ta masallaci ana tilawa ana kaza akwai fa abin menene shi kishi kun gani ko sun san tafsir akwai kuma lan mata kace tana da kishi kada ta zo kun san kishi ne yawa yana bata mu ana son mace ta kishi abu ne mai kyau hatta ummahatul mu'minin iyayen mu'minai ai suna da kishi mun sani ko amma kishin su bai zanto mara ma'ana mara kan gado ba to wannan shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba ta amsan da yake shakundun ya mamaye dukkan komai menene damuwarta na farko lalla ce rinka muku tambaya in ji daga lokaci bayan kana da shekaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to aje a faɗa mata amsan wannan shine shi ma ba yaro bane an girme ta kun ji na daya sai wanne ne na biyu tana da yaya yace to a faɗa mata cewa ai da ma an aure ta domin ƴaƴan ne a tausaya musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam leader ne by example mana shugaba ne wanda yake shiga gaba da aiki ba da surutu ba sai menene na uku tana da kishi a shi wannan kam na san ba za ku manta ba da haka ko ban tambaya ba na san ban jena ne sai sai mata to a gaya mata wannan kishin ta zo gaban shalele dan gatan Allah za a roki Allah kuma zai cire mata kishi kuma haka akai me nake so ku fahimta sakamakon hakurinta da neman tsarinta da biyayyanta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi wannan mutumin da aka ce shi a uzu billahi minash shaitani rajim shi ba mahaukaci bane to ga wasu masu hankalin nan da ta faɗa haka sai gashi Allah ya sa ta shiga cikin ummahatul mu'minin iyayen mu'minai kuma Qur'ani Allah ta'ala yake cewa annabi auladul mu'minina
annabi auladul mu'minina min anfusihim وأزواجه أمهاتكم أمهاتهم
نعم الله سبحانه وتعالى يشي وتصوم من النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الشنطة أو رصف يد رأيك لكي تشكين جكينز معنى دا الله يشي دا النبي صلى الله عليه وسلم يشي فكاو رأيك فالله يباك عن الجنة دا لا سبايا مدنس جماعته daga cikin waɗanda suka yi wannan akwai Nusayba sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za a tafi yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tafi da ita duk kusan yaƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko guda hudu daga cikin yaƙoƙi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da ita aka tafi aikin ta shine idan an ji ma wani sahabi ciwo su suke jinyar marasa lafiya sukan kona wato karmani kamar tabarman ciyawa ɗin nan tokan sai su samu mara lafiya a inda ya ji rauni sai jini ya kafe wurin ya hade har ya jini ya koma ci gaba da yayi kun ga kenan ashe ana son mata su karanci likitoci tun daga nan ana bukata samu mata wanda suke nurses ne da pharmacists da wanda suke kuma medical doctors ne wanda za a samu a cikin al'ummar musulmi wanda za su rinka share ma ƴan uwan mata hawayensu ya nuna mace tana yin ilimi kuma mace tana ba addini gudunmuwa mai tarin yawa ban ma mun sani wanda musulunci nan ya fara amfana da dukiyar ta mace ce ba na miji bane ita ce Nana Khadija ita ce macen da har yau ba a biya ta bashin ta ba sai dai Allah ne zai biya ta abin da ke mana domin ita wahalar kadai aka sha da ita ko da aka zo aka kafa daular ma ita ta koma zuwa ga rabbil alamin ta koma wurin mai kowa da kowa to wannan Nusayba din sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da aka je yaki yaki ya tsanani daga likitanci da kula da marasa lafiya ta ga yadda ake harin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi sai ta jifa da kayan likitancin kawai ta ja takobi ta liƙe sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai an kai matakin da idan na waiga ja magare ni ita nake gani tana tara duka ita ma tana kai duka don ta kare ni yace in na juya yan magare ni sai in ga ita ce dai take ba da kariya in matiyana sun koma ta dama yace wallahi ta koma ta dama ko da aka gama yaki an mata rauni jina jina an ji mata ciwo an kashe mijinta an kashe ƴaƴanta guda biyu ko guda uku aka zo aka ce da ita tana cikin jini aka ce mijinki ya shahada sai ta ce menene labarin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ga danki ma wani Allah ya amshe shi take ni ina tambayan ku ne menene labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ga danki wani take ina tambayan ku annabi kuna faɗa min ƴaƴana ina labarin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana nan cikin aminci yana raye har sai da ta ji muryar ta tabbatar yana raye sannan ne sai ta fashe da kuka tana kukan rashin mijinta da ƴaƴanta amma a farkon lokaci tana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ne wurin wannan yaƙin har sai da aka yanke mata wani yanki na hannunta guda ɗaya ya fita gaba ɗaya kuma sai tsawon rai har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an yi hijira ita ba ta dawo Madina ba a lokacin sai na Abubakar yana khalifa ana zaune zai rinka tambaya wai ina labarin Nusayba ne jama'a wani hali take ciki ku nemo min bayani game da ita daga ƙarshe ne da ta ji tambayar yayi yawa sai ta hijira ta koma Madina radiyallahu anha da ta koma Madina sai da Abubakar ya kan tashi saboda girmamawa ya je ziyarce ta ziyara ta musamman wani abun ban al'ajabi da Allah ta'ala ya sa a tare da ita na bisharar da ya mata a duniya shine wannan hannun da aka yanke duk yanda mutum ke tsananin rashin lafiya in ka shafe shi da hannun ya warke ke wannan Allah ta'ala ya sa shi a tarihin rayuwarta kafin ta bar duniya wannan ke nuna adil bushra almu'min wannan bushara ne na kusa da Allah ya yi mata kafin na aljanna to kaga ashe mu'minai na gaske suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam gudunmuwa a jiya da yau in na ce a yau suna taimakon duk inda suka ji sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta samu matsala suka yi kokari su kai gudunmuwa haka in sun ga addini na bukatar taimako to ba sa yin kasa a gwiwa Allah ta'ala ya taimake mu kamar yadda muka faɗa mu anan wannan isti'aza shine ina neman tsarin Allah ina neman tsari daga wurin Allah dangane da abin da ya shafi shedan wanda yake kurarre daga rahama akan kare cutar da ni a addini na ko kuma a duniya ta sannan ina roƙon Allah ya katange ni ya kare ni daga aikata duk wani abu wanda shedan ya umarni da shi ko ya faɗaitar da ni akan aikata shi kuma kar Allah ya bar min aikata abin da shi baya so wannan mun sani shedan yana ma mutum kulle-kulle masu tarin yawa kamar yadda ya inganta a hadisai za mu ji a wasu wuraren insha Allah wannan shine bayani dangane da abin da ya shafi isti'ada sannan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman mai gamammar rahama wanda rahaman shi ya shafi kowa da komai ma'anan kowa har da wanda ba musulmi ba yana amfana daga rahamar Allah idan sama za ta zubar da ruwa ruwa baya tafiya je gonar liman kadai yake zuwa gonar fasto za ka ga ruwa kwanci a gonar liman za ka ga ruwa kwanci a gonar fasto idan liman ya sa kwayan masara a ƙasa da sunan shuka ya samu buhu daya kamar haka idan fasto ya sa shima sai kaga ya samu buhu dayan nan cikakke haka ne go to wannan shine ma'anar ar-rahman li rahama inda Allah ya so sai ya ce idan mumini ya sa zuma a bakin sa ya ji zaki idan kafir ya sa a bakin sa ya ji daci da bauri ya tofar da shi dan zai iya faruwa haka kamar yadda Allah ta'ala ya jarabi mutanen Fir'auna sai sun ɗibi ruwa za su sha sai koma jini da Allah ya so duk zai iya ba wanda ba musulmi ba haka amma kuma sai Allah ya bar rahamarsa a sake shine ma'anar ar-rahman amma iyakan wannan rahamar da yake musu a nan gidan duniya ar-rahim mai jin kai ga muminai kadai a gidan lahira idan an je lahira kuma to a nan ne Allah yake bambance zari daga abawa a nan ne ake gane waɗanda suka rabauta hakikanin rabauta Allah ya yi haka a gidan duniya na farko saboda rahamarsa ga waɗanda ba musulmi ɗin ba ko sa yi tunani su zo su musulunta sannan ya yi haka domin ya nune musu talala kila su samu dama na tuba kuma ya nuna mana duniyar nan ba a bakin komai take ba da a ce duniya ƙarshen cinyewa ce to da ba za a bar kafirai su amfana da komai a cikin rayuwarsu na nan gidan duniya ba Allah ya dakatar da mu saboda haka ne ya kuwa masu albarka faɗin bismillahir rahmanir rahim kusa abin da ya kusa kenan a takaice malamai sun faɗi cewa Allah ta'ala ya buɗe surorin alƙur'ani da bismillahir rahmanir rahim dukkan su sun yi tarayya akan cewa na cikin suratul nahl fa innahu min sulaiman
innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim
wannan ta cikin suratul nahl malamai gaba daya sun yarda cewa aya ce ta alqur'ani ta zo a cikin aya karara innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan fadin bismillahir rahmanir rahim ta suratul nahl dukkanin su sun yi tarayya akan cewa wannan aya ce ta alqur'ani daga nan sai suka karu juna ilimi wasu na cewa waɗannan na farkon surori da muke gani su ma ayoyin alqur'ani ne wasu suka ce a'a ba ayoyin alqur'ani bane wasu suka ce ayoyin alqur'ani ne inda ma dai ja'in ya fi karfi shine wanda take su farkon suratul fatiha wanda take farkon suratul fatiha musamman wanda suke amfani da mushafin madina ko wanda aka ji da rasmi usmani a farkon fatiha idan akwai qur'ani irin 60 a hannunku ku duba za ku ga bismillahir rahmanir rahim inda aka rubuta a farkon suratul fatiha a gaban shi za ku ga an rubuta lamba daya ma'ana ita ce aya ta farko amma idan kuka buɗe wanda ke farkon suratul baqara kuka kalla bismillahir rahmanir rahim za ku ga ba a yi mata lamba ba wannan na nufin cewa alwayar hafsu da kuke amfani da ita bismillahir rahmanir rahim na farkon suratul fatiha aya ce mai zaman kanta an fahimci wannan ko amma da za ku buɗe qur'anin warshu shi kuma kun buɗe bismillahir rahmanir rahim din farkon suratul fatiha za ku ga ba a rubuta mata aya ba amma idan ka tafi can gaba siratal ghairil maghdubi alaihim a daidai nan za ka ga aya ta shida ne wala dhalli ita ma aya ce mai zaman kanta wanda a wannan na hafsu ghairil maghdubi alaihim wala dhalli aya ɗaya ce amma a ruwayan wasu an raba ta biyu wannan shine abinda malamai suke magana akai abinda ake so mu gane a takaice shine suratul fatiha ayoyinta guda 7 babu malaman da suke sabani akan yawan adadin ayoyin suratul fatiha sai dai wasu na cewa ayar farko ta bismillah ita ce ayar farko wasu na cewa a'a ghairul maghdubi alaihim nan ma aya ce wala dhalil ita ma aya ce idan ka ji ana cece ku ce akan matsayin abu ya nuna wannan abun babban saboda haka sai ku gode ma Allah madaukakin sarki ta hanyar yawan karanta wannan sura din musamman yawan yin nafilfili na sallah da wai zai baka damar karanta ta da yawa kuma zai baka damar yawan tattaunawa da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani a jiya to ina ganin yanzu mun isti'aza mun yi mene mun yi bismillah ko to ina ga sai Allah ya kai mu kuma gobe sai mu shiga sura kenan sai mu takaita a nan saboda mu samu mu karanta littafin da ke gaban mu insha Allah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.